haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwar su ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone makoma su saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Dubu-dubatan rajojin soja suna ƙara kurara zuwa birnin Washington domin bada tsaro kafin bukin rantsar da zababen shugaban ƙasa Joe Biden, wanda a cewar wasu jami'ai birnin ya koma tamkar birane masu fama da tarzoma kamar Bagadaza da Kabul, amma ba fadar shugaban ƙasa mai zaman lafiya ba. Jami'ai a ma'aikatar soja sun faɗa a jiya Juma'a cewa an jibge sojoji 18,000 da dogarawan ƙasa da ake sa ran za su isa babban birnin Amurka cikin kwanaki biyar. Adadin da ke zama ƙari akan 7,000 da aka riga aka jibge biyo bayan tashin hankali a ranar 6 ga watan Janairu da kuma afkawa majalisun ƙasar da magoya bayan shugaba Donald Trump suka yi. Ƙarin jibge jami'an tsaron ya sabawa abin da aka gani a wurin bukin rantsar da shugaban ƙasa shekaru 4 da suka gabata, inda dogarawan ƙasa 8,000 kadai ne suka taimaka wurin bada tsaro. A jiya Juma'a zababben shugaban Amurka Joe Biden ya bayyanar da shirin gaggauta aikin bada rigakafin COVID-19 na Amurka da ya hada da ƙara tallafin tarayya da samar da dubban cibiyoyin rigakafi da kuma yin dokar samar da rigakafi da zai faɗaɗa haraba kayan rigakafin. Shirin mai faɗi yana cikin ƙoƙarin da Biden ke yi na cimma manufar ba Amurkawa miliyan 100 allurar rigakafi a cikin kwanaki 100 da hawarsa mulki. Biden ya yi kira ga jihohi da su faɗaɗa mutanen da yanzu ake ba su allurar rigakafin a ƙara waɗanda suka haura shekaru 65 a duniya. Yan majalisar dokoki a Birtaniya daga hukumar kare haƙƙin bala'adama ta jam'iyyar Conservative mai mulki sun ce jam'iyyar kwaminsancin China ta ƙara ƙaimi wurin cin zarafin bala'adama a faɗin China, a don haka masu ma'amala da gwamnatin su san da cewa suna hulɗa da ƙasa mai laifi. Kama daga ɗaure miliyoyin 'yan ƙabilar Ugur a lardin Xinjiang zuwa ga amfani da ƙarfin tuwo akan masu zanga-zanga hadarajin demokuraɗiyya a Hong Kong na tabbatar da akwai gagarumin taɓarɓarewar 'yancin bil'adama a China a cikin shekaru 5 da suka gabata. Rahima Mahmud tana cikin waɗanda suka yi tsokaci akan wannan rahoto, wata 'yar ƙabilar Ugur daga lardin Xinjiang. Bayan ta ga yadda aka fatattaki masu zanga-zanga a shekara 1997 ta arce zuwa Birtaniya, yanzu tana shirya bukukuwan wake-wake ne domin tallatar da al'adun Ugur. Mahmud ta faɗa muryar Amurka cewa mutane a Xinjiang suna rayuwa cikin ukuba, kuma ta ce shekaru 4 kenan da ba ta yi magana da iyalanta ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai bar Washington da safiyar ranar Laraba kafin rantsar da zababben shugaban ƙasa Joe Biden zuwa jihar Florida, inda ya zaɓi zai yi rayuwarsa bayan ya gama shugabancin ƙasa. Za a masa rakiya a wani bukin sallama a filin saukan jiragen saman sojoji na Joint Base Andrews, a cewar wani da ke da masaniya ga shirin da ya nemi a sa kai sunansa saboda ba a sanar da shirin da ake yi wa Trump ɗin a hukumance ba. Jama'ai na duban yiwuwar shirya gagarumin buki irin na karrama manyan baki da liyafa mai ƙayatarwa mai jiki da abu dujala da gaisuwar bangirma ta harbin bandiga. Trump ya sanar cewa ba zai halarci bukin rantsar da Biden ba, wani tarihi da ya karya da daɗiyar al'adar miƙa mulki bayan kwashe watanni yana zargi mara tushe cewa an tafka magudin zaɓe. Shi ko mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence zai halarci taron. A halin da ake ciki kuma, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya kira wacce za ta maye gurbinsa nan ba da daɗewa ba Kamala Harris ya taya ta murna, a cewar wasu mutum biyu da suke da masaniya ga hirar tasu. Wannan ne dai karin farko da zababbiyar mataimakiyar shugaban ƙasa da ta kwaranta mai barin gado suka tattauna. Shi ko shugaba Donald Trump bai kira zababben shugaban ƙasa Joe Biden ba ya taya shi murna, kana ya yi ta ɗora ayar tambaya akan nasarar da Biden ɗin ya yi. amma Pence yanzu ya zama mai kare Biden lamarin da yazo da al'ajabi mataimakin shugaban kasar ya ki sauraron matsan lamba daga Trump da ya nemi ya kyamuncewa da nasarar Democrat yayin da yake jagorantar zaman majalisun kasar wurin tabbatar da kuri'un wakilai a makon da ya gabata Pence zai halarci bikin rantsar da Joe Biden a ranar 20 ga watan Janairu taron da Trump ya ce ba zai halarci ba A ƙarshe hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun cancanci hukumomin Habasha game da hana shiga da kayayyakin jin kai ga fararen hula da 'yan gudun hijira da suka makale a yankin Tigiri da ake gwamza yaki a arewacin Habasha. A farkon watan Disamba hukumomin Habasha sun cimma yarjejeniya da majalisar ɗinkin duniya na ba da damar shiga da kayayyakin jin kai ba tare da samun matsala ba ga mutane da dama da ke da tsananin bukata a Tigiri. Abin takaici ofishin shirya ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa cewa galibin yarjejeniyar da aka kulla ba a cika su ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga Hadiza Shari da shirin ina za mu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Idan masu sauraro ba su manta ba a makonnin da suka gabata mun taɓo batun muhimmancin ilimin jima'i ga yara sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin.
Haƙƙi ne na iyaye ƙwarai Fatima amma kuma a wannan zamanin da muke ciki da zaki ga iyaye kowa ana kan tashi ne ana neman yanda za a rufa ma juna asiri sai inga su ma malamai suna da matakin taka suna da rawar takawa ta musamman wajen tarbiyyar yara saboda idan har ka ce zaka koyar kamar ka dauki amana ne daga hannun iyaye ka daura ma kanka so sai in ga su ma ya kamata a ce tun a makarantu a ce akwai wani mataki
ko darasi da ake koyarwa
za a ce daga wannan aji ya kamata a dinga koyar da yara ire-iren waɗannan saboda akwai yara da dama da a wannan zamanin ba sa samun lokaci irin lokacin da muka samu da iyayenmu ba sa samu a wannan zamanin kuma ba komai bane yasa saboda zamani yanzu yazo dole fa ka tashi ka nema in kana son ka rufa ma kanka asiri ka rufa ma naka asiri so abin da nake ganin yafi dacewa shine a makarantu a saka wannan batun a saka wannan maudu'in ya zama darasi a makarantu da za a dinga koya ma yara babu wata magana kunya ko wani aka a buda ma yara kunne kin ga yarinya ta tun tana kindergarten Aisha wata rana ta zo da littafi wai mama kin ce baby ta baki suke fitowa gashi a makaranta an nuna musu ina ganin littafi da dauka na rufe Naje na ce malamin su ya haka na nuna mata na ce menene wannan tashi ai su sun wuce wannan littafin tuntuni
wato har ma ta sani ma abin da ke mai kana kike ganin cewa bai kamata
ni ina boyewa ina tunanin a shekarunta bai kamata ta san wannan ba daga lokacin sai na warware
to fa makarantu a irin kasashen mu na Afrika sun bambanta da kasashen da suka ci gaba kamar Amerika da Jamus inda yarki ta yi karatu
zaki gani yaro ya san abubuwa kuma wannan yana tada mishi da sha'awa yayi wani abu wanda saboda an riga da an koyar da shi so yana so yayi ya aiwata ya gwada abin ya ga ya zai wanda kuma garin haka ake samu aka sai ga mace ta zo ta yi ciki bata san yaya za ta yi ba da sauransu to ba ka ganin al'adar mu akwai bambanci tsakani
akwai sosai amma sai in ga duk da haka aka ce ilimi rashin sani aka ce ya fi dare duhu gomma yaro ya sani sai ka bar shi ya kiyaye kuma kai ma kana nan kana kokofa mishi kullun kai yazo bai sani ba
ya Hajiya Fatima ya take ga
wannan maganar da take faɗa kamar da muka yi maganar kasashe muna maganar kamar maganar nake ni ina magana akan Afrika ma kasar mu Najeriya bai gani tarbiyyar da taso wanda wayewan ba daya bane yanzu kamar kasashen da suka fi mu ci gaba Haji ga yaro ya kai sai wai yaro yana kaiwa 18 ya kai matakin da shi ya amal zai iya mallakan komai shi ya kai ya isa har zai iya kai iyayensa suka masa laifi zuwa kotu wannan kasashen kenan wanda aka ga ba mu san da haka ba muna yi koyi ne hakan nan ya za a yi saboda yanzu abu suke gani yara yanzu sun baci turu waya ma yanzu wannan waya dai Allah na tuba da kira ga Anita in dai ka saka data wayoyi wasu iyaye sai ga kaman gata suka wa ƴaƴan su sun siya musu waya sun yi menene ne kuma ka sa musu data wani tallane ma ba kamata mu bi tallan sai kaga kai ya shigo da kanshi if you are not above no 18 don me yara su ga ko 15 ne ce bari mu gwada menene a cikin 18 din nan kullum za su bude su shiga kin ga matsalolin da ake samu su kaman da kike yi magana ne a jabinta an riga mu ce sun riga sun zama kaman sun waye da wannan abun mu yanzu matsalolin da yake tasowa ne
to amma dawo kan batun da ita Binta ta yi magana akai cewa idan ba a nausar da yaro ba musamman ma irin matsalolin da muke samu yanzu a Najeriya inda ɗan kwanakin nan muka yi ta samun rahotanni da ke nuna yadda ake cin zarafin mata ƙananan yara ake musu fyaɗe da sauransu wani ma zaki ga ƴaƴan mata amma ba daman ta yi magana sai uwa ta zo za ta gani ha yarinya ta fi gajini ga kaza saboda yarinya ba ta san meye ba wani yarin jaye ta amma ina gani idan an koyar ko a makarantu ko kuma iyaye su ƙara mai da hankali za a samu warakan irin
to dole ne nake dada dawa akan dole iyaye su jawo ƴaƴan su zaki yawanta ganin yara sun tafi makaranta me yasa za ku ba yara homework me yasa ba za ku musu a makarantar duka ba ai suna son su zo su samu wani shakuwa tsakanin su da iyayen su ne iyayen su san me suke ciki ya ake koyarwa ta ina za su ƙara musu saboda ba lallai koyarwar ya zama iri ɗaya ba kaga wata kila shakuwan ka da ɗanka yanda malami zai koyar yaron zai ji ne bare da ba zai ji kuma zai dauka amma in ya kawo gaban iyayen ta ce eh haka ne to group kaman ya shiga cikin kullun shi to wannan dole iyaye ne duk abin da zan yi iyaye ne amana ne ƴaƴa a gare mu
to masu sauraro abin da lokaci ke ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na ina za mu ji matasa kin sa madadin kowa da kowa musamman ma shiryar mu Shamsiyya Hamza Salama Abu ya haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalamu
kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da maimaitin shirin ƴa mace
Assalamu alaikum barka da kasancewa a shirin cinye ƴa mace tare da ni Aisha yayin da muke dafa shiga shekara ɗaya da fara gabatar da wannan shirin za mu kawo muku wasu ƴan kuskure daga cikin shirin da suka gabata shirin ciwon ƴa mace na farko ya nemi fahimtar dalilin da ya sa mata suke kishi ba tare da wani tarbiyya ba lamarin da mutane da dama suke gani yana bada gudunmawa wajen koma bayan mata a al'amuran ci gaban rayuwa kamar yadda hira ta ya bunci su ɗin gaji Hajiya Mariya ta shiga shaida na fara da musu tambayar dalilin da ke janyo kishi a tsakanin mata
gaskiya ne in mace idan tana da ɗa mace yawanci lokuta ba su da kamar akwai gaban nan to dalili ko shi ne ita mace Allah ya halitta ta tana da kishi a cikinta
to ko da ma ba an yi hada ta da ita wancan da ta haɗu da isar karon farko
haka ne kusan wata ba da san ta ga wata ta dara ta ne kawai ina ga shi ne da
eh Hajiya Banki
wato wannan kishi muna nan tare da shi yana cike mu ya ji ga cewa koyaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa tare da ita to yana iya yiwa ta kishi ko kuma level ɗin ku daya amma da zaran ita wacce kuke tare nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi wallahi ko jinin ku dai sai kin ga an samu canji wato kamar yadda kika ce ciwon ya mace ya kamata ya zama to eh na ya mace ne a ce mace ne ciki dole duk wani damuwan ki na ne ciki mun miji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan abubuwan da ke faruwa daga samun ciki lebo haihuwa da rainu ba sai mace ƴar uwa a wannan daidai amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junan mu saboda kamar in zaki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo zaki ga ana yawon siyasa ana zaki ga mata na din me ita shugaban ki haka ne da an zo wurin zabe to la sai su kauce ba za su zabe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a kiyasa wannan miki
to
kishin da muke da shi ne duka natural
mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka bari mutum daya
eh to yanzu ba haka bane ba zaki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku hada ma dangi ba amma dai wato kishin yana da je an ga cewa zaka zama wani abu to ba zan ga miji ko ƴaƴanka aka ga suna neman ki daukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai bane ƴaƴanki ba komai bane ita ta fice da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata su fa haka
to ni
ban fi wannan
hada mariya
na am to ni ina ganin ko wannan abin ba kamar halitta ce
to amma halitta ba abin da ya hada ka da mutum ka rika kishi da shi
in kin ga kaban ko ana ɗan matan ce kina tare da kawo kuna komi tare kwana tare cin abinci tare din ran da kika samu mijin aure to daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki
a takaice to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamin gwamnati hakan za a kai ga cinma wannan bukata
eh za a ce saboda ai idan mace ta samu ta haihin kuma ai tana aiki mai kyau
tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da ƴan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare
sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu saki hali
akwai masu cewa ma musulliya da mata suke yi ba dan mazan su suke yi ba suna yi ne dan ƴan uwansu mata Hajiya Balkisu
wannan magana tabbas dan wato zaki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kulliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasar zanin me kika daura sai an kalli kunnuwan ki ne me kika sa sai ki ga wanda suke taron wanda harkar su dai sai ki ga an ce ai ma ba gwal bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fakishin kamar yadda Hajiya take irwa na abokin magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta danki ce ga mace ir uwarki wallahi in kika je jamshin hanna ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce kike ga an tsaya maka to namiji ne
to Hajiya
amma ko mace ake neman wai a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko
wanta mata
din ba matan yawa za ta so ta yi mingling da maza dan za ta ce matan munafukai ne
ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na ci gaba
wanda ke faruwa ga sace ce tsakanin mata bari in dan koma baya kadan wajen kwalliya kwalliyar nan ita ce jaza gasa me kika daura me kika sa ɗan wato bari in dinka kaza bari in sa kaza su gani kin ga da akwai wannan
amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne ni wani irin gudunmawa za a bayar domin in a samu ci gaba a rayuwa a duniya
ita wannan gasa da ta jasa cici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan nan ci gaban kasa
tabbatar da batun da shirin mu na farko ya bunka tona gazawar mata wajen mara wajen mata a yanzu mun karɓi bakuncin Hajiya Hafsat Tijjani da Hajiya Aisha Aminu
shi yasa mata suke kishi zaɓen mata ƴan uwansu kuma abin da yasa mata suke yawan mai kishi don girman kan mace ce za ta tafi ta rama mata baya ta samu kujera tana samun kujerar da ba za ta tsaya ta yi kowa aiki a kan kirki tsawon shaddu ba ko kuma inda aka taso ba a'a ta ce zama ita ce tauraruwa kaje da mata da zaɓe su kamar bayi za ta je ɗauki alƙi na jaka sun za mu ko yin abubuwan suke duba muke kishi za mu sai mu fito daga umma ce amma namiji ne ka zaɓe shi zai zama zaka ya san kai da hada da shi amma mace a'a
to ko ya ce haka
san so da mata suke gudu da zaɓen mata
to haka ne
haka ne gaskiya tsakanin da Allah mace cannot be competent and strong like a man dan muna da rauni muna da tosai akwai inda za a ce namiji yaje gaskiya da zai iya zuwa mutum zai iya zuwa ba kuma ya zai yi mutum da aka zabe ta tana haihuwa to mutum in ta ba ce lebo aka aiki ya tashi ta ya za ta yi ta saki lebo ta je wurin aiki kuma wannan akwai cika tsarnin wurin mata tana message akwai wata ne ta ba message wallahi ba zai take kamar min disciple ba za ta iya aje wannan message ne ta je wurin aiki gaban ta a ci a gidan siyasa kuma yanzu a yanzu siyasa ne zama da yan banga ba mutunci mace ne ta fito ta je tana yaƙe-yaƙe da maza ba gaskiya
a idan batun mace za ta iya haihuwa ya jawo mata tsaiko a kan aiki ne ba kiya gani ba iya sauka kan wannan matsala
a arewa ne muke da wannan saboda mu matan arewa ɗan gata ne
to shin fitar da kika yi na farko cewa kishi na daga cikin muhimman dalilan da ya sanya mata ba sa san mara wa ƴan uwansu mata baya ba kiya ganin haka yana jawo musu wani cikas a al'amuran su na yau da kullum
malama maganar kishi da haka tayi gaskiya ne maganar kishi gaskiya ne mu mata tsakani da Allah ba ma san kanmu ba mu san junanmu yau idan mace kika je kika mara mata baya ta shiga office yau ta samu ruwa rana iska inuwa kuna ka je ka mara mata baya ta abin nan ba su yi tuni ko ina son in ga cewa mata sun samu guraben
to duk da cewa ana kokawa da rashin bada gurin mata a fagen siyasa Hajiya Aishan Jafaru Bage ta ce mata sun yi mata rana kuma irin nasarorin da ta cimma a siyasa a jihar Kano Najeriya
yaya mu'amalar ki da sauran mata da kuma irin goyon baya da suke baya ki a matsayin da kike rike da shi
eh to ni alhamdulillah ni ban taba samu rashin samun goyon baya daga wajen mata ba dogaro da jajircewa ta saboda kin ga mazaɓata nan ta fage a akwati na 024 da taɓa faɗuwa zaɓe kowaye da ta kai duk da kai akwatin ina ka da kai da izinin Allah kuma ba wanda ya bani wannan support din illa mata na mazaɓata da local government ina da taɓa faɗuwa akwati na
bari mu dan yi waiwaye Shehu Jibril a shekara ta 2011 ta tsaya takara wanda a wannan zaben da aka yi ita kadai ƙuri'ar da ta samu shine ita ce tata kadai duk matan da suke bata goyon baya a lokacin kamfe da ya tasiri ba a lokacin zabe
to abin da zan iya cewa ga Ahmadu wannan wannan abin takeici ne wannan abin mata mu duba wa kanmu wannan matsalan kuma ina mai tabbatar miki ba haka kawai suka jefa mata ƙuri'a ba in san Najeriya abin da yake cutar mu kuɗi kin ga wannan kuɗin dali tana aka siye su suka kimura mata baya kwaɗayin kuɗin delegate ne ya jawo ba su jefa mata ba da in ana raba diamond da gold sai su mara wa ƴan uwansu mata baya ai shi ba ki fito takara ba ba ki zamanto kina da magoya baya ba in dai za a tafi filin primary election na shugaban ƙasa ko na gwamna to duk mutumin da a yanda muke sarayau da ƴancin mu nake gaya ni to duk mutumin da ya ɗauko a fatinan kuɗin zuwa wannan filin daga to ba za a yi kallon cancanta ko dace wace ba ko kuma a'a bari mu canja yau mu dubi ɗan uwanmu mace ta fito mu ga irin gudunmuwar da za ta bayar da rawar da za ta taka a'a ana zuwa da wannan mint ɗin da ban ci ya lalata
to mai suna ya abin da za ka iya kawo wasu idan a cikin shirin ciwon kyamaci yau a mako gobe idan Allah ne wani kuma ya ba mu iko za mu sake kawo su muhimman maudu'in da muka tattauna a baya yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryo da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wacce ta daidaita mana sautin Julie Mathers Gresham ne a cikin ma'azin da ke cewa ku kasance lafiya kuma a tsara.
Sai kuma rahotonmu na musamman a wannan makon.
Zamu tabbatar mun biya pension da gratuity dukiyar su ne dole ne kuma a banka
yan siyasa kenan yayin wani gangamin zabe inda masu kai alƙawura da suke cewa za su cika muddin ko aka zabe su
ba zai yi ayi wasa da iyayenmu retire ba.
Tun ma komawar demokradiya a Najeriya a shekarar 1999 ya fi da shekaru 20 kusan alƙawuran da 'yan siyasa ke ɗauka guda ne na cewa za mu yi muku. Kuma ko da ma jam'iyyar da take kan mulki ne irin waɗannan alƙawura da tuni ma yanzu sun muhasa da talaka masu zaɓe a ƙasar.
Sunana Awal Barkindo.
Kuma nan Awal Barkindo kana zaɓe?
Ina insha Allah. Gashi nan dai koyaushe wanda ya zo jiya shi ma in ya zo yau shi abunda wancan na bayan ya faɗa shi ne shi ma disen zo yi muku alƙawari. Tun shekara da shekaru za a muku ruwa za a muku wani har yanzu kuma duk abubuwan ba su wadace mu ba.
Kamar shi talaka bai sani ba ne kuma misali idan wannan ya zo ya faɗa kuma wani ma ya sake zuwa ya faɗa.
To talakawan sai ka rasa ganewa ba sa ganewa ne ko sun gane ko dai kai dai sai ka rasa ma kan abun gabaki dai wallahi.
Kai kana nufin kan cewa zaben da ake yi kullum ba tabin kudin sabulu ke?
Ba ta biya ku kaɗan da ni za a bi shawara na ma kwata-kwata talaka su fita magana yin zabe ma don zaben bai da wani amfani totally.
To idan ba ya zabe ba wani mulki kake so ake na?
To kawai su kama su dora kawai su yi abun da yake gabansu don sabida haka ko sun dora ma wahalan da za mu sha bai wuci wanda muke fama da shi a yanzu ba.
Wato da ba ta canza zan yi ke?
Ba abunda take canjawa.
To kamar shi talaka kuma da ke zaben kuma fa wataƙila wanda ya kamata zaba ba shi ke zaba ba.
Ko to kai dai sai ka rasa ko da ka zabi wani zai zo ce muku a wane a farko ka za ku gan shi kamar mutumin kirki da zarin ya hau mulkin nan to wallahi shi ke nan sai ka rasa ma ba za ka ji shi ba bai liga gan shi.
Wato sai kirkin ya fita kenan.
To wasa ne.
A baya dai jam'iyya. Kan taka muhimmiyar rawa wajen gudanar da mulki inda ko ta kan tabbatar da wanda aka zaba bai ratsa turba ba. To ko me yasa lamarin ya sauya a yanzu? Honorable Ahmad Lawal kusa ne a jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya ya ko bani dalilin wannan sauyi da ake samu a yanzu.
Wato brothers abinda ya jawo kaga yanzu jam'iyyu ba su da daraja saboda shugabannin da ake zaba a jam'iyya da kanga suka karya karfin jam'iyyun duka saboda kasance su ne masu faraji in baka manta ba da jam'iyya idan aka zabe ka baka isa kai appointment na minister ba ko commissioner ba sai kai liyazin da jam'iyya kuma duk abin da za a bayar kaso na kwangila ko wasu abubuwa akwai na jam'iyya. Kuma shugaba shi yake zuwa wurin jam'iyya ba jam'iyya take zuwa wajen shugaba ba. Ba ma ka ga yanzu shugabannin da ake zaba gaba daya jam'iyya take zuwa wurin su daga nan suka bar jam'iyyan ba ta da kokobo saboda duk abin da za a yi a ci ana neman hannun su. So kaga duk mutumin da kuma kai shi zai dinga baka to ka tabbata sai abin da yake so zai dinga maka. So don haka ni ina gani wannan shi kaga ga cewa jam'iyyu yanzu ba su da tasiri duk wanda aka zaba su suke control na jam'iyya ne ko jam'iyya ne control nasu. So ina gani wannan abin in ba dai jam'iyyu sun jajirce sun mai da tara rabinu nasu na batun kowa ya biya fati ju ko da shike ko da an biya fati ju duma ba zai isa ba saboda ayyukan jam'iyya na da yawa amma da za a mai da karfin jashuwa gabanin su ya kamata su mai da jam'iyya darajar su na kasancewa duk abin da za a yi ya kasance akwai hannun jam'iyya a ciki amma yanzu sai da kaga jam'iyya tana abu kaga an dauki mutum ma da bai yi jam'iyyan ba an bashi mukami mako dan jam'iyya da wahala ya yi jam'iyya. So wannan shi ka kaga kasancewa yanzu jam'iyyu a Najeriya gaba daya ban cire kowanne ba ba su da tasiri bayan an yi zabe shugabannin su daga nan suka bar su aka dai kasance sun zama ɗan ashin sata.
Kamar sauran masu lokacin Muhammad Ismail yace ya ma gano bakin zaren magance wannan matsala a yanzu.
Maganan siyasar nan magana ce wacce take da tsari tun daga political parties maganan internal party democracy wato tun daga zaben cikin gida in fact tun daga ma zaben su kansu shugabanni na party ya kamata a fara gyara. Mutum idan cancanta kada a ya kamata a zabe shi kada a ji a dauko mutumin da bai cancanta ba a ce an bashi.
Kuma da menene yanzu ku an zura ido a ga irin zaben da yan Najeriya za su yi a shekarar 2023. Ibrahima Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
masu saurare da aka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.